duniyar matasa miya da alkairi karmiya da zamba.
Masu sauraro Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama a daidai wannan lokaci tare kuma da farin cikin sake kasancewa tare a shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, a ci gaba da jan hankali da masana ke yi kan iyayensu saka ido akan abubuwan da ƴaƴansu ke yi a dandalin sada zumunta don gujewa koyon munanan ɗabi'u ko al'adu da basu dace da samfurin hoton tarbiyyar da aka baiwa ɗa daga gidansu na mutunci ko baƙuwar al'adar da bata dace da koyarwar addini da zamantakewarsu ba. Wani labari da ya ɗau hankali musamman ma ta kafafen sada zumunta shi ne samun wata matashiya mai suna Amira Sufiyan ta wallafa sako a shafinta na Twitter da ke cewa wasu mutane sun awon gaba da ita da wasu mata 17 daga gidajensu a Abuja, inda Twitter ya da wuraren da ta ce waɗanda suka sace su sun kai su. Wannan lamari dai ya ja hankalin jama'a sosai a kafafen da sada zumunta, wasu na tausaya mata, wasu kuma na jefa alamun tambayoyi kan sahihancin ikrarin wannan matashiyar wacce daga baya ta zo ta karyata wannan labari. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta yi nasarar kama ta ta kuma gurfanar da matashiyar. Sai dai bayan gabatar da tuhuma a kanta, alƙalin kotun ya bayar da belinta saboda bincike da ya nuna cewa tana da larurar da ya shafi kwakwalwa. Shirin ya jiyo ta bakin Sheikh Imam Tajuddin, babban limamin masallacin unguwar Prince and Princess da ke Abuja, kan sanin sanya hancin abin da mutum zai yada don gudun abin da ka iya zuwa ya dawo.
Farko abin da ya kamata mu sani, wannan yanan gizo-gizon da Allah ya kawo ya albarkace zamanin mu da shi, Allah ya mana albarka da shi da sau saboda ya yada ilimi, saboda mu zama wayayyu a cikin al'umma. To mu yi amfani da wannan yanan nan kyakkyawan amfana, ya zama tudu abin da zamu yada mu tabbatar da muna da ilimi akan abin da zamu faɗi farko kenan. Idan kuma zamu faɗi, mu faɗi bisa ga adalcin da ke kawo zaman lafiya ga al'umma da ci gaban al'umman mu gaba daya. Mu tabbatar da cewa duk abin da kuma muka jiyo mu yi kyakkyawan bincike, domin Allah ya kira mu cewa gakka yadda ka faɗi abin da baka da ilimi akan sa, gakka yadda ka kuskura ka rubuta wani abu ko ka yi shiyarin da wani abin da baka da ilimin gaskiya akan sa, da jinka da ganinka da zuciyanka Allah ce za mu yi tambaya akan su gobe. Allah tsirara kana gaba Allah gobe kiyama. Saboda haka matasan mu, duk abin da ya zama negative information a tabbata a rike shi da a sake shi da wuri. Duk abin da aka turo aka gan ba shi da kyau a cikin al'umma wanda zai kawo tarzoma ko fitina, a kashe ta nan take, duk a yadda a yada ta, domin yanan gizo gizo din nan yana kawo tabarbarewar al'umma, kuma har ana amfani da shi har a tunzura mutane fitina kuma ya yadu. To gakka yadda duk wanda ya zama yana amfani da wannan yanan gizo gizo domin a yada fitina, Allah ya ce Allah zai sauka da musiba aka irin shi. A tabbatar da ana shiyar da abubuwan alkhairi.
To la'akari da matsalar tsaro da Najeriya ke fama da shi a wannan lokaci, da kuma tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi, inda masu iya magana ke cewa duniya a tafin hannunka take. Masanin tsaron ƙasa Yahuza Ahmad Gezu ya ta hankali matasa game da illan yaɗa labaran ƙarya da ke tada hankula.
Duk wanda yake tunanin sunan shi matashi, to ya sani yana da baya, ma'ana yana da makoma ta gobe. Ko lokaci tamkar agogo, duk wanda ya sa agogo ya san tafiya yake baya dawowa baya. To tun da agogo tafiya yake baya dawowa baya, kuskure ne mutum yana matashi ya rika girgirar ƙarya, domin wata rana shekaru za su kai ga ko neman aure ya je yi ko kuma ɗan da ya haifa ko ɗan da ya haifa zai je neman aure, ya ce ai wani aje a duba a tarihi ya taɓa zama yin ƙarya a guri kaza. Ya da ku irin wannan abin zai taɓa mutuncinka, zai taɓa makomarka, zai taɓa tarbiyyarka. Ya haka yin ƙaryace-ƙaryace da kuma farar da abubuwa waɗanda za su jefa a rarrabuwar kai da rashin fahimta da kuma kare rashin gaskiya, wani abu ne mai matuƙar haɗari wanda ya kamata matasa su guje shi domin gina al'umma mai makoma ta gari, wanda za su zama watakila kamar yadda ake cewa yara manyan gobe, gobe shugabanci zai iya zuwa hannu. To an san to a makaranta haka za su yi ta tafiya. Wannan ce ta kai mu ga halin da muke ciki a yau. Mafiya yawancin shugabanninmu sun zama makaryata, sun zama mayaudara, sun zama maciya amana, sun zama mazambata sakamakon tabarbarewa da lalacewar rashin tarbiyya da kuma bibiyar abubuwa na kan zuciya. Irin waɗannan da ake yi a kafafen yaɗa labarai na sadarwa, musamman waɗanda sun zama wato ana cewa kamar yadda suka ce duniya a tafin hannunka, mutum yana gani yana yin wani abu ne kamar na burgewa, alhali kuwa yana gina wa kanshi ne ramin mugunta.
Tuni dai gwamnatin Najeriya karkashin hukumar bunƙasa fasahar zamani wato NIDDA ta bayyana wani sabon tsari da zai taimaka wajen takaita masu tada tsaure tsaye da furta kalaman ƙarya da na batanci a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Shugaban hukumar Kashifu Inuwa Abdullahi yayi ƙari da cewa
da mutane suna cewa ita kanta internet is ungoverned space. Duk abin da kai ba mai kama ka shine muka ce a ba haka bane ba in kai za a yi tracing dinka a kama ka a hukunta ka yanda dokar kasa ta fada kamar a dokokin kasa da wanda yayi abin da bai dace ba da kuma wanda ya taimaka akai duk laifin su da so hukumomi za su iya kama wanda saboda abin da magana da ta yi ya jawo a hukunta ta saboda wannan so kamar kuma shi wannan tsarin da muka yi fitar ba wai mu ne za mu rinka kama mutum mu hukunta shi ne abu akwai jami'an tsaro wanda su ne ayyukan su za a yi aiki tare da su shi yasa suna duk cikin wanda suka yi abin nan kamar ko shi kansa act din mu in mutum yayi violating za mu yi amfani da jami'an tsaro ne a hukunta shi saboda ba inda za a kai ka hukunta mutum ba tare da ka kai shi ko So shi wannan tsarin zai fitar ne ce in mutum kai kaza kai laifi to amma laifin nan ba yana nufin mu hukumar mu za ta zo ta kama wanda ya laifi ne ta hukunta shi ba a'a zamu fada shi da jami'an tsaro su kama shi su kai shi kotu a bi tsarin kundin mulki wanda ya laifi kaza menene hukuncin sa a auyatar mashi da wannan hukunci
lawyer da ke tara annura ta bayyana cewa wajin da aka yi mata ya nuna matashiyar nan lalura a kokolwarta bisa wannan dalilin ne kotu ta bada dalilin ta to a wannan gaba kuma sai dai ayi hattara saboda gaba amma ta rangini ta ranzani bibiya da sa ido nasiha da jan hankali ta iya kiyaye akwai irin wannan lamari ma iya cewa dandalin sada zumunta na iya daukar kashi 70 na halakin abinda ya faru da wannan matashiya kuma sauraro iya abinda ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah za mu duba alfanin da yada zaman lafiya ke haifarwa a kafafen na sada yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ne ke nuna fatan alheri.